الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أزكى البشرية نبينا محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yarda da amincewa ta Allah tsarkakeccen sarki mun sake samun zarafi na halara a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun alqur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata karatun da muke gabatar da shi a wannan yammaci a cikin masallacin juma'a Jami'u Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam da ke nan anguwar Bidawa cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na hudu ga watan Ramadan 1447 Hijiriya wanda kuma yana daidai da 21 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya muna karatu a cikin suratul mu'minun mai albarka wannan sura tana bayanin sifofin mu'minai gabanin su cancanci rabauta da kuma gidan aljanna firdausi mun karanta zuwa aya ta 4 a karatunmu na jiya sai dai ita aya ta hudu ita ma ba mu kammala da ita ba malam zai maimaita mana aya ta hudu zuwa yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu iko Allah ya ce
wallazina hum lizzakati fa'ilun
ubangiji ta ala yace wallazina hum lizzakati fa'ilun daga cikin siffofin mummunai masu rabauta su ne waɗanda suke aikata zakka. Jiya mun tashi akan bayanin tsarkake zuciya da gabbai. Kasancewar ayar ta yi ishara zuwa ga haka da Allah ya ce wallazina hum lizzakati fa'ilun suna aikata zakka. Ma'anar zakka kuma ta haɗa da zakkar zuciya daga azantar shirka da kafirci da munafurci da kuma tsarkake gabbai daga ayyuka na sako da kaba'ira to jiya mun yi bayani dangane da wannan bangare sai abin da ya shafi tsarkake dukiya wanda yawanci galibi hankali yakan karkata zuwa ga wannan ma'ana yayin da aka ce zakka a cikin alqur'ani ko aka ce zakka a cikin hadisi ko a cikin wani batu wanda yake komawa zuwa ga addinin musulunci to haka ne kamar yadda zakkar zuciya ta shiga cikin wannan aya zakkar gabbai ta shiga cikin wannan aya to haka zakkar dukiya za ta shiga cikin wannan aya mai babu aula kasancewar yare ne na shari'a kuma akan fassara yaren shari'a da ma'anar da shari'a ta ba kalma da haka shari'a ta ba wa kalmar zakka ma'ana ta istilahi cewa wani hakki ne takamamme da ake cirewa a cikin wata dukiya ta musamman keɓantacciya a wani lokaci keɓantacce domin yardar Allah madaukakin sarki neman yardar Allah madaukakin sarki da cika umarninsa. Wannan sai ya zama ana magana akan zakka ta dukiya, wanda Allah madaukakin sarki ya hore masa dukiya. Akwai haƙƙin Allah a cikin dukiya na zakka da ake cirewa idan wannan dukiya ta cika sharuɗa na a cire mata irin wannan haƙƙi. Daga cikin sharuɗan ya zama wannan dukiyar tana daga cikin dukiyar da ake cire mata zakka, ba kowace dukiya ce ake cirewa zakka ba. Ya zama wannan dukiyar tana daga cikin dukiyar da ake cirewa zakka. Dukiyar da ake cirewa zakka kuma kala huɗu ne a shari'ar Musulunci, ko dai kuɗi tsaba, sawa'un wannan kuɗin naira ne, kuɗinmu na Najeriya, ko kuma kuɗi ne na wata ƙasa kamar riyal, kuɗin Saudi Arabia, kamar dala, kuɗin turawan Amerika, ko dinari, kuɗin larabawan Jordan da sauransu, ko sefa, kuɗin mutanen Niger da Faransa, ko dai euro, kuɗin turawan Ingila da sauransu. Ma'ana dai duk yanda kuɗi yake a kuɗance, idan Allah maɗaukakin sarki ya hore maka, to kuɗi yana daga cikin dangin dukiyar da ake wa zakka. Sannan na biyu, dabbobi. Idan Allah ya hore wa mutum dabbobi, dabbobin kuma na gida, na gidan kuma baha'im, wadda ake ce musu bahimatul an'am, wadda suka haɗa jinsi uku sinfi takwas. Jinsi huɗu sinfi takwas. Jinsi huɗu ne yana nufin raƙumi da raƙuma da shanu da tumaki da awaki, su ne jinsi. Sinfi kuma kowanne da namiji da macensa shi zai baka takwas. Waɗannan su ne dabbobi da idan mutum ya mallaka zakka takan shiga cikinsu. Wasu dabbobi wanda ba wannan ba, yana da zabi, yana da kaji, yana da talo-talo, yana da dawaki, yana da alfadarai, wannan duka ba sa daga cikin dabbobin da ake cire musu zakka ko da kuwa sun yawaita. Sannan daga cikin dukiyar da ake cirewa zakka akwai amfanin gona. Amfanin gonar ma amfanin da ana iya auna shi da mudu, sannan kuma akan riƙe shi abinci. Ana auna shi da mudu, sannan ana riƙasta a matsayin abinci, kamar gero, kamar dawa, masara, shinkafa, wake, gyaɗa. Waɗannan duk suna daga cikin dangin amfanin gona da ake cire musu zakka. Ka iya cewa to ai taya gyaɗa ba a riƙasta abinci, sai a ce maka ai malamai sun ce ana mayin abinci da ita, da haka ko da shi kai tsaye ba a abinci da shi, inda mimma kana mimma yustaslahu bihi ta'am, yana daga cikin abin da ake zakula abinci a jikinsa, to za a yi mashi zakka. Kamar riɗi, ana yin mayi da shi na abinci, da haka shi ma kuma amfanin gona ne, sai ya shiga lissafin zakka. Amma abin da shi ba a auna shi, kamar alayyahu da yakuwa da zoɓo da doya da dankali, abinda ba a auna shi da mudu, ko kuma ko da ana auna shi amma ba a riƙansa a matsayin abinci, shi ba abinci bane ba, to wannan ko da an noma shi to ba za a babu zakka a cikinsa. Abinda ya cika sharaɗin awu, ya cika sharaɗin abinci, to wannan shi ake cirewa zakka. Sannan dukiya ta huɗu, dukiyar kasuwanci. Dukiyar kasuwanci, idan mutum yana hada-hada ta kasuwa, to anan kuma ba a ware ba, iya kaɗai dukiyar da ba za ta shiga ba ita ce dukiyar da shari'a ba ta yadda a yi hada-hadarta ba. Ɗan kasuwa ne amma kasuwa ta giya yake sayarwa, ko kuma mushe yake sayarwa, ko kuma karnuka yake sayarwa. To ire-iren wannan kasuwanci, ko ɗan kasuwar alade yake sayarwa, to ire-iren waɗannan kasuwanci ne wanda Allah bai yarda a yi ba, wato kayayyaki ne waɗanda baya halatta a sayar da su, baya halatta a saye su, saboda shari'a ta haramta amfanin su, ta haramta amfanin su, don haka sai ta haramta cinikayyar su. To mai irin wannan kasuwancin yana cikin sabo ne sai dai ya tuba, ko yana juya biliyoyin kuɗi, ba zai cire zakka ba, ba za a umarce shi da cire zakka ba, domin haramtacciyar kasuwa yake. Amma halattacciyar kasuwa, to wannan ko menene mutum yake sayarwa, indai halattacciyar kasuwa ce, to akwai zakka a ciki idan wannan kasuwar tasa ta cika sharuɗan zakka. In an ce ko menene yake sayarwa, ina nufin ko menene, mana ko mai saida alayyahu ne da tumatur da tattase, wanda a zakkar amfanin gona ba a musu zakka. Mutum ya yi noman tumatur da tattase, ko ya cire tumatur da tattase na miliyan ɗari, misali, ba su zakka a ciki, saboda ba amfanin gona ne irin wanda zakka take shiga cikinsa ba. To amma yanzu a babi na kasuwanci sai zama ɗan kasuwar gwari ne, yana sayar da tumatur da tattase da albasa, ya yi ƙarfi, yana da jari da ya kai miliyan 50, harkarsa kenan sayan tumatur da tattase da attaruhu da albasa, har ma ana ce masa aladi mai attaruhu, don haka ya yi ƙarfi a wannan harkar. To zai yi zakka. Zakkar ba ta attaruhu ba ce ba, zakkar ta kuɗi ce. Hakan nan abin da yake sayarwa ko kayan gini ne, yana sayar da kwano rufi, yana sayar da tiles, yana sayar da makullan ɗaki, yana sayar da ƙofa, yana sayar da window, yana sayar da waɗannan tarkacen, ba su ne zakkar ba, kuɗin da ake juyawa da su su ne zakkar. Yana sayar da takalma, yana sayar da huluna, yana sayar da yadina. To duka wannan akwai zakka a ciki, amma a cikin kuɗin, ba a cikin yadinan ko hulunan ko takalman ba. Kuma an gane waɗannan dangin dukiya guda huɗu su ne ake cirewa zakka, ko kuɗi, ruwan kuɗi, ko dabbobi na gida da muka yi bayani, ko amfanin gona da muka yi bayanin irinsa, ko kuma ɗan kasuwa da yake juya kuɗaɗe, ko kuma ɗan kasuwa da yake juya kuɗaɗe. Wannan kuma kasuwancin ko na me yake yi, in dai ya halatta a yi kasuwancin wannan abu a musulunci. Dukiyar da ta fita daga wannan ba ta cikin zakka. Kamar dukiyar kadara, yana da gonaki, aƙalla gonakinsa kuɗinsu ya kai miliyan 200, yana da gidaje a Kano, a Abuja, a Kaduna, a Bauchi, a Azare, a kaza, a kaza, yana da gidaje. Gidajensa sun kai 10 ko 20, amma gidaje ne kawai na kadara, na isa da mallaka da dogon buri. To babu zakka a cikinsu, tunda ba kayan sayarwa ba ne. Amma inda ɗan kasuwar gidaje ne, ko ɗan kasuwar filaye, to kuɗin da yake juyawa a kasuwancin akwai zakka a cikinsu idan ƙarfinsu ya kai zakka. A gane bambanci. Haka yana da motoci, haya ake yi, yana da keke nafe, haya ake yi, yana da mashina na acaɓa, haya ake, ƙwadago ake, yana da gidaje, haya ake yi. To tunda ba na sayarwa ba ne, da motocin, da mashina, da gidajen, tunda ba na sayarwa ba ne, na haya ne, to idan kuɗinsa tsabar kuɗi, farin kuɗi da yake karɓa na haya, ƙarfinsa ya kai ga kuɗin zai zauna ya cika sharaɗin fidda zakka, to zai fitar da zakkar kuɗi, ba zakkar gidan haya ba, ba zakkar motar jigila ba, ba zakkar mashin ɗin acaɓa ba, sai dai zakkar kuɗi idan tsabar kuɗin ta kai haka. Amma idan tsabar kuɗi ba ta kai haka ba, yana da 10-20, in sun kawo balance sai ya haɗa sai ya sake sayan ta 21, in sun kawo balance sai haɗa sai ya sake sayan ta 22. To tunda kuma ba na sayarwa ba ne, ba zakka a cikinsu, yanzu shi talaka ne ba zai yi zakka ba. Talaka ne ba zai yi zakka ba, ba farin kuɗi, sai ƙarafuna na tsoron rayuwa, tsoron abin da zai je ya zo, yana tattalin rayuwa, to waɗannan bodi da karafunan da yake da su ba su fudda shi daga talauci ba dan haka har yanzu shi ma za a iya bashi zakka tunda bashi kuɗi amma ina ba su shawara masu irin wannan arziki cewa su rika yin sadaka mu dora musu haƙƙin cewa su fidda zakka a karafuna babu dalilin da mu dogara da shi mu wajabta musu zakka to amma su sun san suna da kuɗi ke sa suke yawan tambaya shi sa suke yawan tambayan al'amarin yana kulle musu kai saboda su sun rantse da Allah suna da kuɗi amma an ce musu kuɗin su bai kai zakka ba saboda nisabin zakkan nan miliyan 10 kaɗan ne ba yawa shi kuma sai ya ga motocinsa suna haɗa masa miliyan 100 kan shekara amma saboda hidimar ta motoci ne ya sake kulla wata da haka wannan miliyan 100 ta tafi an haɗa mota 2 ko 3 da su sun hau hanya sai yana jin tsoron ya za a ce ba zai zakka ba yi haka ne tsarin rayuwarka tsarin dukiyarka haka yi zo to sai a rinka sadaka maganin masifa to dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mashi baiwa ta dukiya to zai cire zakka wannan zakkar tsarki ne a gare shi daga zunubansa da kurakuransa sannan wannan zakkar tsarki ne ga dukiyar daga abin da ya shiga cikinta na ƙazanta a wajen nema ko dai na haramu ko na riba ko na garare ko kuma wata shubha wanda ya kasa samun nutsuwa a kai ko kuma ya sani ma ko bai sani ba to zakka tana cire wannan dattin shi yasa idan mutum zai cire zakka daga dukiyarsa to ya sani cewa wannan gwargwadon haƙƙi da zai cire na zakka ba nasa bane sannan ya sani wannan haƙƙi da zai cire datti ne dattinsa ne shi ba hali in har za ka iya amai kuma ka ɗiba ka shanye to za ka iya cin zakkarka ƙazantarka ce don haka wannan abin ka cire burinka a kansa kar ka yi hassada kar ka yi baƙin ciki kar ka yi ƙyashi kar ka bari shaiɗan ya sa maka waswasin yadda za a yi ka mori wannan abu don wani in zai cire zakka sai ya fara zai ɗauko listinsa na littafin ƴan bashi ya lissafa ƴan bashi gaba ɗaya ya lissafa abin da yake gunsu ya lissafa abin da zai cire shi kenan sai fara kiransa a waya bashin da nake bin ka nan 15,000 na bar maka shi zakka 50,000 da nake bin ka na bar maka ita zakka saboda dabarar wannan bashin ya dawo cikin dukiyar maimakon yanzu yana bin bashin naira 500,000 kuma yanzu ya sake cire naira 500,000 ya bayar zakka ya rabu da nawa kenan miliyan 1 to gombe yanzu ya yafa bashin 500 din wannan 500 din ta zauna in ya so wacce din ta zama a matsayin zakka to kaga yanzu yayi kwadayin dukiyarsa ta zakka ya ci gaba da amfana da ita kenan datti ne kar kai sha'awarta ka cire ta kawai sannan ba taka bace kar ka dauka cewa kana da ikon da zaka mayar ta wani abu ce to yanzu na cire zakka ina so na ba dan uwana wane amma bashi da hankali idan ka dauki wannan ka bashi sai ji shi diya barnata da shi wanda kawai a ajiye masa in ya so a saya masa mudin shinkafa guda kaza a bashi lokaci bayan lokaci in ya bukaci abu a bashi sai ka ajiye zakkar a wajenka kana iko mai ita da ita saboda me ko ka juya ta ka mayar ta wani abu saboda me ba naka bane baka da iko da shi ya cancanci ka bashi dauki ka bashi kare da kudinsa sai insha Allah haula suka ce kuturu da kudinsa alkaki sai na kasan kwano ya zurma hannu ya dauko mai madi biya yayi haka in ya cancanta a bashi a dauka a bashi zancan a ce bai da hankali bai san yaya zai yi da shi ba kaza kaza bai taso ba da wannan lokacin haka masu kudi suke da wannan mentality in kai baka da kudi baka da hankali baka san yaya ake da kudi ba akwai wani dan uwana da ya noma riɗi wata shekara sai ya samu buhu goma aka ce masa zakka buhu daya lokacin riɗi yana kaiwa 80,000 yaga wannan buhun fa 80,000 ce sai ya dauki buhun kai shi kasuwa yaje ya sai shi kawai sai aka ganshi da buhun dawa a wulbaro wannan fa yace na takka ne shine zakkar yaje ya sayar ridinsa 80,000 ya sai buhun dawa 16,000 tunda an ce buhu za a bayar to ai baka da ikon canza shi kamar shi wani abu idan zakkar kuɗi za ka yi to kuɗi za ka bayar in zakkar amfanin gona ne amfanin gona za ka bayar in zakkar dabbobi ne dabba za ka bayar in zakkar kasuwa ne kuɗi za ka bayar abinda ake zakkarta shi ake bayarwa baka iko ka canza shi to ala ayi halin wannan zakka kowace dukiya da yadda shari'a ta kaddara nisabinta gurgurdan abin da mutum zai mallaka na kuɗi kafin ya zama zakka kafin zakka ta wajaba a kansa sannan kuma sai in ya shekara kafin zakka ta wajaba hakan nan dabbobi akwai wani gurgurdo na musamman na raƙuma akwai gurgurdo na musamman na shanu akwai na tumaki da awaki idan ya kai ne sannan ka zama mai kuɗi da za ka yi zakka sannan su ma sai sun shekara sannan haka amfanin gona bayan akwai irin dangin amfanin da sai in shi ne kafin zakka ta wajaba to hakan nan sai ya kai wani adadi idan ya kai adadi kuma za a cire ne lokacin girbi wa atu haqqahu yawma hasadihi Allah ya ce ku ba da haƙƙi na zakka lokacin girbi an girbe an cashe to anan sai a cire haƙƙin Allah na zakka a cikin abubuwan da suka cancanta sannan ita wannan zakka afwan ba buƙatar sai na ji kowace dukiya ina bayanin nisabin ta kaza ne za a cire kaza za a yi kaza wannan zai dauke mu lokaci kawai haskawa ne sannan zakka idan an cire ta to ana bayar da ita ne ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta a ba su zakka ya ambace su cikin suratul tauba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha ko za ka karanta aram
innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa lirriqabi wal ghalibina wa
الله أكبر هذا لما نعلم فوتا عند باتر أكفى من بعد إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها كأي زكاة لألّا يتي كأي باء باء وان دبايا تكنم للفقراء فقيري فقيري والمساكين للمسكيني fakiri ba cin yau bare na gobe amma miskini yana da cin yau yana da na gobe amma ba zai iya zakka ba shi fakiri ba cin yau bare na gobe ko akwai yau akwai na gobe ba na jibi fakiri shine mai faɗi tashi mai fama da rayuwa shi kuma miskini yana da ɗan dama-dama da gidansa da motarsa shine miskini wato dan Najeriya dan Najeriya yawa shi mai kuɗi yanzu ana ganin wannan ba zai shiga zakka ba shi miskini bari ku ji ta iya yiwuwa ya fi ƙarfin abin da zai ci ya fi ƙarfin abin da zai sha yafi karfin maganin gidansa, yafi karfin amma ba zai iya yin zakka ba, to miskini kenan. Amma safinatu fa kanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha. Kaga amma safinatu fa kanat limasakina, amma kaga jirgin ruwan nan da kaga na huda a cikin ruwa, kanat limasakina jirgi ne na wasu miskinai, miskini da jirgi, kuma ka ce miskini ba zai mota ba, ka ce miskini ba zai gida ba. To shi yasa ita zakka, idan kana so ka gane wane ne mabukacinta, in ka samu wanda bai kai ya yi ta ba, in ka bashi ba kai asara ba. Domin a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ala fuqara'ihim, ana karbanta daga mawadata ne a baiwa talakawa, ba wasu yan tsakatsaki kawai. Ni ba talaka bane, ce kana zakka? A'a, ban kai zakka ba, to talaka ne, fakiri ne. An gane? Yawwa. Ko dai mawadaci shi ne wanda ya kai ya zakka, ko kuma fakiri shi ne wanda bai kai ya zakka ba, babu wani a tsakiya. Don haka zakka ana ba fakiri matsiyaci kenan, ana ba miskini mai rufin asiri wanda baya zakka. Waɗannan guda biyun abin da yasa ake ba su zakka shine rashi, wal amilina alaiha, sai masu aiki akan zakka, masu aiki akan zakka su ma ana ba su zakka, ƴan lissafi, ƴan dakon kuɗi, ƴan ƙirga waɗanda za a bawa, ƴan aika, su ma suna cin zakka. Kuma fa su ba wai rashi zai sa a ba su zakka ba, ko suna yin zakka su ma, ko suna yin zakka. Yanzu misali, ma'aikatan zakkar Alhaji Aminu Dogo, Allah ya ji kansa da rahama, Alhaji Aminu dan tata, ma'aikatan kula da harkar zakkarsa, kana tsammanin talakawa ne? Ai ƙarshe za ka samu su ma suna yin zakka, to amma za a ba su? Eh, za a ba su ɗan miliyan 100 din nan 150, a ba shi? Ai, kowa ana ba shi ne gwargwadon yadda yake. Yaya mutumin da yake juya miliyan 50 za ka ba shi zakkar 500,000, ba shi miliyan 100, miliyan 150 ya je ya ƙara? An gane? To wanda yake aikin zakka shi ko mai kuɗi ne za a ba shi zakka, domin ba za a ba shi ne don rashi ba, za a ba shi ne don me? Don yana aikin zakka. Wal mu'allafati qulubuhum, da kuma waɗanda ake rarrashin zukatansu. Nyamuri ne a anguwarku gashi nan dai yana da kuɗayi, kuma yana raba hankalinsa akan yin musulunci, kuna so ku ja shi ya yi musulunci, sai ku ɗora shi da zakka. To ga shagonsa ya fara gurgujewa, sai ku ɗora shi da zakka. Sai a samo wata wani kuɗin zakka miliyan 2.5, a ce ike ci ku wannan zakka ce aka cire, mun ka san duk shekara ana cire zakka a musulunci. To Alhaji wani ya cire zakka, ya ce a kawo maka, ya ga shagonka ya fara ramewa, ka ɗora. Ai, sai ka je ce a ce da Allah, Allah, Allah. Ya ce ku ya kaɓi 2.5 kin don rarrashin zuciya. To sai a me? Sai a ba shi zakka. Nan wasu malamai suka ce ba sai kafiri ba, har musulmi, har musulmi idan an gan shi mai rauni, baya son zuwa masallaci, baya son sallah, ya ɗige da talauci, ya ƙi abun kirki, to sai a wurge shi da wata miliyan ɗaya ya saita gida ya dawo sallah. Eh, ko ladanin masallaci yana ƙafa da tana rawa, lokacin sallah ya wuce ba a kira ba yana ina ce wallahi ya tafi koyarwa wata makaranta ina dan chap chap eh ko liman yawan makara yana ina ce a liman ai bai dawo da wuri wallahi ya je shi ya kai nika ina liman liman ai ya je ya dan saro itace ne ya tafi ya je ya je yau bai sayar da wuri bane a liman ya tafi gona sai kawai a make liman da wata miliyan biyar to ladan an ba shi ɗaya liman sai biyar ko sai a rarrashi zuciyar shi kenan sai kaga an daina rafkanwa an daina yawo an daina tsalla-tsalla don haka al-mu'allafatu qulubuhum wanda za a rarrashi zukatansu ba sai kafirai ba duk wanda ake son ƙafafunsa su tsaya a kan addini domin yana da amfani a cikin wannan addini idan ya tsaya to addini zai amfana da shi kuma sai ya zama ya ki tsayawa to a jawo shi da kuɗi a tsayar da shi don kuɗi da kuke ganin da kuke ganin su wato kaɗan ne ba sa jansa kaɗan ne illa jiddan wanda kuɗi ba sa mai shi kan hanya wa fi riqabi haka idan muna da ƴan uwanmu fursunonin yaƙi da aka tsare su kafirai sun rike su sai muke so mu fanso su sun ce sai an biya a karɓe su to sai mu ɗauka daga zakka mu je mu kai mu karɓo su wal gharimina hakan nan waɗanda bashi ya musu katutu wanda bashi ya musu yawa lodin bashi a cire zakka a biya musu bashi wa fi sabilillahi haka nan fi sabilillahi shine duk mutumin da ya kutsa cikin tafarkin Allah wajen haɓaka addinin Allah da taimakawa addinin Allah yana gwagwarmaya a addinin Allah to wannan za a bashi don fi sabilillahi kamar masu tafiya yaƙi masu tafiya jihadi masu karantarwa masu tafiya wa'azi masu tafiya da'awa dukka waɗannan sun cancanci a basu zakka fi sabilillahi wabna sabili da kuma matafi wanda guzurinsa ya yanke masa a hanya shi ma za a ɗauka daga zakka a bashi waɗannan asnaf guda takwas idan kun kula idan mun cire biyun farko da fakiri da miskini su ne kada yake ba saboda babu amma sauran ba maganar babu ba ce ko da akwai ko suna da shi dalilin da ya sa Allah ya ambata cewa a ba su wannan dalilin shi za a duba ka iya samun mutum ana binsa bashi ba su suka sun masa yawa amma yana da kuɗi asirinsa a rufe yake amma wasu suka sun masa yawa to da shi bashi haka yake kan cewa hanji ne na cikin kowa gwamnati ma ci take yanzu Najeriya ƙasa ce matalauciya ko mai arziki da bashi akan ta ko babu to babban misali kenan to a cikin ɗaiɗaikun mutane ma haka ne ka iya ganin mutum da arziki amma da basu suka akan sa sun mara yawa me yake kawo haka shine bukatunsa sun wuce abin da yake da shi idan kuma zai ɗauki abin da yake da shi ya biya basu sukan to zai zauna talaka to sai a bashi zakka a warware basu sukan ba za a yi la'akari da arzikinsa ba a warware basu sukan don haka ba maganar talauci ba ne kamar da na bayani mai aikin zakka to haka wanda za a fanso fursunan yaƙi ko yana da dukiya bukatar mu ne ta musulmai muna bukatar sa ɗan uwanmu ne har na sun rike shi fursunan yaƙi yana da kuɗi an ce a ɗauka a kuɗinsa a fanso shi ya ce ku ba su kashe ni sun ga dama sai mai shawara mai mitin a ɗauki dukiyar zakka a je a biya a karɓo shi hakan nan matafi shi ma ko yana da dukiya amma yanzu akan hanya guzurinsa ya yanke za a bashi zakka ya dora ya wuce. Na taba tambaya ban sani ba ko kuma za ku fahimce ta. A ce muna masallacin nan. Sai wani ya zo da jibbaka. Kyawa. Ya zo ya fasin ya yi sallah. An yi da sallah sai ya tashi sai ya ce to da Allah liman akan hanya na tafi guri na ya yanke mu. Yanzu man mota ta in ya bar da ni garin nan ba zai wuce da ni jama'ar ba. Kuma ba yadda nake. Ya za yi da shi? Za a iya ba shi zakka? A shari'a za a iya ba shi zakka? Ku ne za ku ce mai jibin? Za a ba shi zakka. Musamman ma ya ce gaba ɗaya account ɗinsa duk an rufe. Saboda wayarsa ta ɓata. Sanadin haka duk account ɗinsa yana shigowa garin nan ya bi bankuna duk an rufe account ɗinsa. Ba abin da zai iya fita. Shike. Amma yana isa garin su shi Bolonia ne. To a nan za mu tsogakka mu bashi ya je ya sa mai a motarsa ya tafi. Mu ɗan bashi kuma na faro a hanya. Ba na fiye wuta ba na faro. Mai jib ne ai. To haka fi sabilillahi. Mai tafiya jihadi ba ruwanmu da cewa yana da kuɗi ko shi mai arziki ne. Haka mai karantarwa. Haka mai tafiya wa'azi. Ba ruwanmu da cewa shi mai wa'azi ne, shi mai kuɗi ne ko shi a'a. Shi yana cikin hidimar fi sabilillahi ne. Shike nan za a bashi zakka. Dole lokacin kun san jama'a malamai suke wa hasada. An ga malamai suna shi kina ce ai an ba malam wani zakkar miliyan 10. Zakka? Wani? A bashi zakka? Kaga motar da yake hawa? Kaga gidan da ya saya a Abuja? Haka ma a bashi zakka? A to ai zakkar da za a bashi ta fi sabilillahi ce. Ta jihadin da yake ne ba ta talauci ba ce. An talauci ba ce. Zai ci hani'an mari'an. To da yawa sun ɗauka ba a bayar zakka sai a talaka. Ke fakiri ne kaɗai yake cin zakka. Ba haka ba ne. Sun fi takwas Allah ya lissafa. Kowa da dalilin da ya sa ake ba shi zakka. An gane ko? To waɗannan su za a ba zakka. Idan sun fita daga waɗannan, to in ka ba da zakka, zakka ba ta yi ba. Zakka ba ta yi ba. To haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara al'amarin zakka domin inganta da kyautata tattalin arziki na musulmai. Idan ana yi, to za a yi washa-washa, talauci zai yi ƙaranci. Za a toshe kafa da yawa, za a yi maganin matsaloli da yawa. To waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya karfawa garinsu nono, ya musu arzikin da suke iya ɗauka su bayar da zakka, to suna daga cikin muminai marabauta masu tsira daga ranar gobe kiyama. Allah ka sa mu cika da imani. Walladina hum lizakati fa'ilun walladina hum na'am
walladina hum lifurujihim halifun
na'am
illa ala aswanihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru
Ubangiji ta'ala yake wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Allah ta'ala yake wallazina hum li furujihim hafizun, kuma sune waɗanda ga farjojinsu masu kiyayewa ne. Illa ala azwajihim, sai dai akan abokan aurensu. Aw ma malakat aymanuhum, ko kuma matayen da hannun damansu ya mallaka musu, wato bayi. Fa innahum ghayru malume, to anan kam su ba abin zargi ba ne. Allah ya ce faman ibtagha wara'a dhalika, duk wanda ya biɗi bayan haka, duk wanda ya nemi bayan haka, fa ula'ikum mul'adun, to anan su ne masu ƙetare iyaka. waɗannan ayoyi guda uku su ma suna daga cikin abin da Allah ya ambata wanda mumini zai kiyaye kafin ya rabauta. Magana akan farji. Farji yana nufin al'aura. Al'aurar kuma yana nufin mafi tsananin al'aura. Domin idan an ce al'aura a yaren fiqhu yana da fadi. Zaka ji an ce wal mar'atu kulluha auratu illa al-wajha wal kaffayn. Mata dukkanta al'aura ce in banda fuska da tafin hannu. Kaga wannan an ce al'aura. Haka namiji abin da ke tsakanin cibiyarsa zuwa gwiwarsa al'aura ne. Sai dai al'aurar akwai al'auratu mughallaba. Al'aura wacce take mai tsanani. To abinda ake nufi anan da farji ana nufin ko dai namiji gabanta ko mace gabanta, wannan shi ake nufi da farji. Yana da hatsari matuƙa, shi yasa aka shigo da batunsa anan. Da farji da baki waɗannan babu wata gaba a jikinka da ta kai hatsarinsu. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man yadmanu li ma baina rijlaihi wa ma baina lihiyaihi admanu lahu aljanna. Wane ne zai bani lamuni abinda ke tsakanin cinyoyinsa, abinda ke tsakanin kafafunsa, da abinda ke tsakanin labbansa guda biyu, ni kuma ne masa lamunin aljanna. Wane ne za mu kulla wannan yarjejeniyar da shi ya lamunce mu zai kiyaye abin da ke tsakanin kafafunsa biyu, zai kiyaye abin da ke tsakanin labbansa biyu, ni kuma zan masa lamunin aljanna garanti wala shakka. Kaga fa, wai kana musulmi kayi kokari kayi wa kanka da baibayi ka kiyaye harce, shine abin da ke tsakanin lebe biyu, ka kiyaye gaba, shine abin da ke tsakanin kafa biyu, ko mace ko namiji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kai wannan kokarin to aljanna garanti. To wannan yana haska maka hatsarin su, domin ba za a ce maka aljanna garanti a abin da yake arha ba. Kisa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gitta ta wajen wasu kaburbura guda biyu wata rana a Madina, sai ya ce waɗannan kaburburan ana musu azaba. Sai ya ce wa ma yu'azzabani fi kabirin, amma ba ana musu azaba ne akan wani abu babba ba, har abin ya kai ai musu azaba amma ba babba ba. Eh, ku a ganinku ba ku ɗauke shi babba ba. Ya kai har ai wa mutum azaba amma ku a wurinku ba komai ba ne ba. Sai ya ce amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima, ɗayan cikinsu yawo yake da annamimanci. Annamimanci kan da me ake? Da baki ake, da harshe ake annamimanci. Yawo yake da annamimanci. Abin da za mu ɗauka a hadisin, gashi nan harkansa ya kai shi azabar kabari, ana babbaka shi a cikin kabari, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ga kunan al'amarin a wajenku ba mai girma ba ne, ba ku ɗauke shi a bakin komai ba. Da haka kiyaye harshe al'amari ne mai girma, saboda barin maganganu da abubuwan faɗan abubuwan da Allah baya so da ɓatanci, shi ya fi sauƙi a wajen mai harshe. To haka shi ma farji. Shari'a tana son a kiyaye waɗannan abubuwan guda biyu domin kyautata zamantakewa da mutunta zamantakewa. Idan zamantakewa ba a killace farji ba, to za ta zama zamantakewa irin ta dabbobi, ta tumaki da awaki. Su ne farjin gashi nan a waje, sannan kuma kowa ya tari abin da ya ga dama. ya tare abin da ya ga dama wannan sai dabbobi sannan ba riga ba wando to idan mutane ba su dabbaibayi wa farjojinsu ba to su ma rayuwar su za ta zama irin ta dabbobi sai a waye gari irin yadda dabbobi suke tsiraici haka mutane za su zama suna tsiraici ana yi a wasu wuraren ko ba a yi irin yadda dabbobi maza suke bin mata suna bubutu ba kunya a idan jama'a to haka mutane za su zo suna yi idan ba a kiyaye farjoji ba ana yi a wasu wuraren ko ba a yi ana yi sannan yanda dabbobi suke haifuwa barkati wannan akuyar bata san taure ubanta ba wannan ragon bai san rago ubansa ba sannan ta iya yiwuwa wannan ragon kuma da ya dan tasamma garken su ga kanwarsa nan da aka haifa a bayan ta fado bayan sa sai bita ita ma sai ta masa ciki sai ta haifa haka dabbobi suke kai sai kaga taure yana bin uwarsa da ta haife shi saboda ya taso ya girma haka dabbobi suke to idan ba a kiyaye farjoji ba mutanen ma haka za su zo suna yi kuma cikin al'umma idan al'umma ta lalace yana kaiwa ga ana samu maza suna neman muharramansu nawa aka samu kawu ya nemi yarsa yaryarsa ko yar kanwarsa nawa aka samu baffa ya nemi yar uwansa ko yar kaninsa kai an samu iyayen ma da suka bi matansu kai akwai lokacin da wani gidan rediyo suka yi hira da wata mata a can yankin Nasarawa State yarinya ce uwarta ta mutu da uwarta ta mutu ita kuma lokacin tana budurwa sai uban sai aure ta lokacin da ake hira da su lokacin ta haifa masa ɗa ko ɗa da yaro a hannunta ga bidiyon ta nan tana bayanin mamanta ta rasu bayan mamanta ta rasu sai babanta sai ya aure ta kuma tana son ka take yi tana son ka ya mata to idan ba a kiyaye farji ba babu abin da ba zai faru na barna da lalacewa tsatso to rashin mutunci kuwa idan aka fara shi cikin al'ummar da bata kiyaye farji ba Allah kadai ya san karshen sa da kuma irin tsananin muninsa ko yanzu fitintunin da suke faruwa yana da alaka da haka saboda akwai abubuwan da ake yi zaka samu masu yi ba ƴaƴan halal bane ƴaƴan garaje da farji ne don haka zaman lafiya da mutuncin juna yana cikin kiyaye farjoji don haka a cikin bayanan mu'minai Allah madaukaki ke shigo da wannan wallazina hum li furujihim hafizun kuma sune wanda suke kiyaye farjojin su zahirin batun zai kai ka zuwa ga abin da muke magana akan sa ne kiyaye farji daga fadawa zuwa ga alfasha kiyaye farji daga fadawa zuwa ga barna sawamun namiji ne ko kuma mace ce kowa ya kiyaye farjinsa kar ya je ya tashi gurin da bai halatta a sashi ba amma wasu malamin suka ce nan tayu ana nufin kiyaye farji daga gani wallazina hum li furujihim hafizun sune wadanda suke kiyaye farjojinsu ba a gani ba sa barkate ba sa washarare da farjinsu to koyaushe suna cikin sutura ba sa garaje su dinka bayyana tsuraicinsu ko mace ko namiji to irin wannan sabanin idan an same shi tsakanin malamin tafsiri ba sabani ne mai tasiri ba duk wanda ya kiyaye farjinsa daga aukawa zuwa ga alfasha to abin da yake sauki a gare shi ya kiyaye farjinsa daga tsuraici dan haka mu'minai suna kunya suna da kunya, suna tsare farjojinsu, suna sanya sutura, suna rufewa, ba sa garaje da al'auransu. To kaga ta wannan fiskar ma muna da gyara. Wasu tufafin da ake sakawa ba mutunta al'aura a ciki. Mata sukan sanya tufafi, kirjinsu bai rufe yadda ya kamata ba. Wasu sukan sanya tufafi, tumbunsu sun matse shi har ramin cibiya ana gani, tsiraici. Wasu suna sanya tufafi, ƙugunsu sun shaƙe shi, sun shaƙe shi, cinyoyi duma-duma ana gani, tudun mararta ana gani, yankan mararta ana gani, tana yawo a kasuwa, tana yawo a kan hanya, tana yawo a shago, tana yawo a kaza, tana yawo a kaza, ko kuma a tsakar gida, kuma wanda bai halatta ya gani ba yana gani, ba a kiyaye farji ba, babu mutunci kenan, ba a kiyaye farji ba. Haka su kansu maza wani yakan sanya tufafi, tufafin da bai ishe shi ba, tufafin da bai ishe shi ba, bai wadace shi ba, ko dai ya saka ba shi da kayan ciki, musamman ta kasansa, yana tafiya iska tana shata gabansa a jikin tufafinsa, kuma yana tafiya bai sa wando biyu, bai sa bafsa a ciki ko wani abin da zai tare masa ciki ba, a sai bar shi haka kawai yana tafiya. Wannan rashin kiyaye al'aura ne. Ko ya saka tufafin da in yi ruku'u ba zai rufe masa ƙugunsa ba, kunkuminsa ba. Ya saka wando, in yi ruku'u har shatin abin da ya raba mazaunansa yana bayyana, yana sahun gaba ko sahu na biyu, ‘yan bayansa suna gani. Bai kiyaye al'aura ba, bai kiyaye farji ba. Ko kuma wanda zai tsuguna a bakin hanya yana fitsari, ya duba lambatu ya tsuguna yana fitsari, wannan daga sama zai yage rigar ya kunce wandan ya tsuguna, wannan kuma zai tsuguna sai ya dage tufafin gaba daya, maimakon ya dan sauke tufafin ta bayansa yadda zai rufe shi, sai ya zama ya dage shi gaba daya, doye wayansa duk ta baya ana gani, har ma ana ganin al'aurar tasa ta ƙasa. Mata su wuce, maza su wuce, yara su wuce, manya su wuce, ‘yan acaɓa su wuce, ‘yan nata su wuce, ‘yan biki su wuce, ‘yan suna su wuce, kowa ana ganinsa, ido yana gani. Alhalin a Musulunci an yi bayanin ladubban kewayawa, an yi bayanin ladubban kewayawa, ka ɓuya, ka yi nesa, ka nisanci iska, ka nisanci rami, kar ka cire tufafi sai ka je daf da ƙasa, sannan ka cire tufafi duk bayan ka ɗauki wannan matakan farko, ka sunkuyar da kanka banda kalle-kalle, dukka an lissafa wato tarbiyya da ladubba na biyan bukata a Musulunci. Amma sai ka ga musulmi a bakin kasuwa, a kan bola, a dangar wata makaranta, a jikin itaciyar wani abin, shikenan yana yin fitsari. Wallazina hum li furujihim hafizun, kuma su ne waɗanda ga farjojinsu suke kiyayewa, ko dai kiyayewa daga alfasha, ko kuma kiyayewa daga gannai. Illa ala azwajihim, sai in ga abokan aurensu. Fa innahum ghayru mulu aw ma malakat aymanuhum, ko kuma bayi mata da hannayensu na dama suka mallaka. Azwaj nan zai ɗauki abokin zaman aure, ko namiji ko mace, amma ma malakat aymanuhum wannan baya ɗauka sai mace, saboda mace ba ta yin namiji bawa ta shiga ɗaki da shi, amma namiji yana yin mace baiwa ta shiga ɗaki da ita. Amma mata da miji, to mace tana biyan bukatarta da al'aurar mijinta, miji yana biyan bukatarsa da al'aurar matarsa, na ga kowannensu zai amfana da farjin kowanne. To dukkan ma'anonin guda biyu, idan ana nufin saduwa ne, to nan ana nufin cewa wato miji ya sadu da matarsa, mata ta sadu da mijinta. Sannan Ubangida ya sadu da baiwarsa, shine illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Idan kuma ana nufin gani ne, kenan miji ya iya ganin farjin matarsa, mata ta iya ganin farjin mijinta, Ubangida ya iya ganin farjin baiwarsa. In ana magana gani ne, to duka gaba ɗaya zai ɗauka. Fa innahum ghayru malumin, to wannan su ba abin gargi bane. Duk wanda ya biya bukata da ɗan uwansa cikin ma'aurata, su ba abin gargi bane. Duk wanda ya ga al'aurar ɗan uwansa cikin ma'aurata, su ba abin gargi bane. Ubangidan da ya biya bukatarsa da baiwarsa, shi ba abin gargi bane. Fa man ibtagha wara'a zalika, Allah ya ce to kuma duk wanda ya nemi bayan haka. Me ake nufi da haka? Mata baiwa cikin wanda ya biɗi wani abu bayan haka, babu na uku. Ko dai mata, wannan matan ko guda hudu ne a matsayin ɗaya suke a wannan karatu, kowace mata ce, don haka suna babi ɗaya ne. Ko dai mata ko baiwa, wannan ita ce hanya guda biyu kacal a shari'ar musulunci da aka yadda mutum ya je ya sauke sha'awarsa, ya biya bukatarsa, ko mata ko baiwa. Fa man ibtagha wara'a zalika, duk wanda ya nemi biyan bukatarsa wara'a zalika, bayan biyun nan, fa ula'ika humul adun, Allah ya ce to wannan da ire-irensu su ne ƴan ƙetare iyaka, su ne ƴan ta'adda, su ne ƴan ta'adda, sun ƙetare iyakokin Allah, sun yi rasar kunya wa shari'ar Allah, sun yi tawaye. Shi yasa Ibnul Qayyim Allah ya masa rahama yake cewa dukkan wanda ya je shi ya biya bukatarsa ba da matarsa ba, ba kuma da baiwarsa ba, to ya haɗa laifuffuka, siffofi munana guda uku. Domin a farkon sura cewa aka ce qad aflaha almu'minun, haƙiƙa mummunai sun rabauta, sai aka lissafo. Idan ya je ya fada, to bai rabauta ba, ba shi ba rabo kenan. Sannan sai aka ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, sai dai in matarsa ce ko baiwarsa, nan shi ba abin gargi bane. Tunda ya je ya auka ba matarsa ba baiwarsa ba, ya zama mai abin zanci na biyu kenan. Sannan na uku sai aka ce fa man ibtagha wara'a zalika fa ula'ika humul adun, duk wanda kuma ya je ya biɗi kuma bayan haka wani haka, to yana cikin ƴan ta'adda. Don haka na uku kenan. Malam ya ce yaya za ka yi da mutumin da ya haɗa waɗannan siffofin munana guda uku, ya za ka yi masa a gaban Allah ranar gobe kiyama? Allah maɗaukakin sarki ka tsare mana imaninmu, ka tsare mana mutuncinmu, ka amintar da mu a gidajenmu da kan hanyoyinmu, ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Abinda muka yi daidai Allah ta'ala ka tara mu a cikin lada, abinda na kuskure Allah ta'ala ka gafarta mana. Gabanin mu tashi akwai takarda, ina so a mun bayani game da ciyarwa na wanda ke da larurar da ba zai iya azumi ba, adadin abin da ya kamata a ciyar, wanda ya kamata a ciyar, da lokacin da ya kamata a bada abin ciyarwan. Sannan kuma za a iya haɗawa gaba ɗaya a bawa mutum ɗaya ko mutum daban-daban. To dukkan wanda larura ta ciyarwa ta kama shi dalilin azumi, ba zai iya azumi ba har abada, to lallai an ajiye masa gurbin azuminsa ya ciyar. Adadin abin da ya kamata ya ciyar shi ne mutuwa, shi ne miskini ɗaya, ba mudu ba, miskini. Adadin abin da ya kamata ya ciyar shi ne miskini ɗaya, azumi ɗaya. Da haka gwargwadon abin da miskini zai ci ya ƙoshi shi ne madadin azumi. An gane ku? Ba kamar yadda aka saba wata ciyarwa ba a ce mudu kaza, ba kamar fidda kai ba, a'a. Wannan in dafawa aka yi aka sa a kwano aka bashi ya ci ya ƙoshi, shi kenan. Ko bai kai mudu ba, ko bai kai rabin mudu ba, abin da miskini zai ci ya ƙoshi. Sannan wanda ya kamata a ciyar shi ne miskini mabukaci. Sannan lokacin da ya kamata a bada abin ciyarwa da kowane lokaci, ko da rana, ko da daddare, ko da safe, ko a cikin azumi, ko ba a cikin azumi ba. An gane ko? ko marar lafiya a miskini aka je aka samu asibiti aka bashi da rana ya ci cikin anyi sannan kuma za a iya hadawa gaba ɗaya wa mutum ɗaya a wannan ban taba ji ba in an hadawa mutum ɗaya in an hada mutum ɗaya gaba ɗaya an bashi to sai yaushe kenan za a ce an ciyar a dafa ya halatta a dafa a ba mutum ɗaya madadin azumi ɗaya ya halatta a ba mutum goma madadin azumi goma ya halatta a ba mutum ashirin madadin azumi ashirin kai ya halatta a dafa abincin mutum talatin rana ɗaya a haɗa mutum talatin su ci in sun ci sun yi mursisi shi kenan an yi azumi talatin magana ta ƙare Allahu ta'ala a'lam Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا في من توليت وارنا فيما اعطيت واغفنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يظلم ولا تلائم من اديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطينا نصرفك ونتوب اليك اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله